Sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka sake lalubo mitocinsa wannan karan muna watsa shirye-shiryen akan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullun za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma radio Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jin ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji hira da wakilin mu Babangida Jibril yayi da ɗaya daga cikin wakilan Najeriya da suka halarci wani taro kan tsarin zakka da aka gudanar a ƙasar Indonesia. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi, shirin da ke nazari akan harkokin tattalin arziki a ƙasashe masu tasowa. Salihu Shehu Ashaka ya gabatar da sharhin jaridan Arewacin Najeriya. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka biyu za su ba da shaida a bainar jama'a yau kan ko akwai ƙanshin gaskiya ko a'a game da zargin nan mai sarƙaƙiya wanda ba a tabbatar ba, wanda shugaban Amurka Donald Trump ya yi na cewa tsohon shugaba Barack Obama ya tatsi bayanai a headquarter Trump Tower 'yan makonni gabanin zaben shugaban ƙasa da aka yi bara. Da shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey da shugaban hukumar tsaron ƙasa Admiral Michael Rogers za su iya sani idan an tatsi bayanan, don haka za su ba da ba'asi gaban kwamitin bayanan sirri na Majalisar Wakilan Amurka. Har da tsawon makonni biyu Trump ya zaki kan wannan zargin, kuma bayan da jerin jami'ai ciki har da kakakin Majalisar Wakilai Paul Ryan da manyan 'yan Republican da Democrat na kwamitin bayanan sirri na Majalisar Dattawa da Wakilai suka ce babu wata shaidar da ta tabbatar da zargin da Trump ya fara yi tun a watan wato tun 4 ga watan Maris a jerin sakonni ta kafar sadarwa ta Twitter. Jiya Lahadi, ɗan jam'iyyar Republican a Majalisar Tarayya Davis Nunes, wanda shi ne ma chairman ɗin kwamitin bincike na Majalisar Wakilai, ya gaya ma kafar labarai ta Fox News cewa koma sabbin bayanan da suka samu ranar Juma'a daga ma'aikatar shari'a game da wannan zargin ba su sa ya sanya ra'ayinsa ba, na cewa zargin bai da hujja.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Amurka da China na jin nauyi ya rataya a wuyansu game da batun Koriya ta Arewa, wadda jiya Lahadi ta yi gwajin wani babban makaman roka wanda ta kira sabon haihuwa a bangaren makamanta na roka. Damuwar da ake kan Koriya ta Arewa da kuma dada barazanar da take yi su ne ke mamaye zance a ziyarar Tillerson ta farko a yankin, inda ya yada zango a Japan da Koriya ta Kudu da kuma China, wadda ta kasance ta ƙarshe a jerin wuraren da ya je. Gwamnatin Donald Trump na duba wata sabuwar hanyar bullowa wannan al'amari, kuma tana neman yadda za ta kai ga China wajen sa ido kan wurare masu sarƙaƙiya a yankin. Mahimmatu wajen yin duk abin da muka gani muna iyawa don kauda duk wani rikicin da ke iya barkewa, kuma mun lura cewa akwai wasu matakan da za mu iya ɗauka waɗanda ma sanannu ne a gare mu, a cewa Tillerson yayin da yake magana a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ministan harkokin wajen China.
Jama'ai sun ce wasu 'yan ƙudar baƙin wake su uku sun kai hari a wani ƙauye arewa maso gabashin Najeriya ranar Asabar, suka kashe mutane huɗu tare kuma da rawan da ta wasu takwas. Hukumomi sun ce maharan namiji da wasu mata biyu sun auna ƙauyen Umariri wanda ke kusa da birnin Maiduguri, wanda ya fi fama da masifar mayakan Boko Haram na tsawon shekaru 7. Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Victor Musa ya ce maharan sun tayar da bama-baman da ke jikinsu yayin da suka sheƙa sassa daban-daban da gudu. Jami'ai sun ce wani ɗan banga da wata mace da 'ya'yanta biyu suna cikin waɗanda suka mutu. Mai magana da yawun hedkwatar wato hukumar bayar da agajin gaggawa ta nema Ibrahim Abdulkadir ya ce ɗan bangan ya so ne ya tsaida maharan yayin da abin ya rutsa da shi, ita matar kuma dama tana kusa da wurin ne. Nan take dai babu wanda ya ɗau alhakin kai wannan harin. To amma harin ya yi kama da waɗanda 'yan Boko Haram suka kai a baya. cikin shekaru bakwai da suka gabata, tashin hankalin Boko Haram ya yi sanadin raba mutane sama da miliyan 2 da mahallansu baya ga wato halaka 20,000 da abin ya yi a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Siriya da dakarun 'yan tawaye sun fafata a sassan birnin Damascus jiya Lahadi bayan da 'yan tawaye suka kutsa cikin babban birnin kasar ta wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a cikin dare, suka kai hare-haren bazata a wuraren da ke hannun gwamnati a birnin. 'Yan tawayen sun fara ne da kai hare-haren bam da wasu motoci biyu da kuma wasu jerin hare-haren ƙuna baƙin wake, a cewar ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a Siriya mai shalkwata a Burtaniya. 'Yan tawayen sun kwace gine-gine da dama a unguwar Joba a wannan birni mai cike da matakan tsaro, a inda ke da tazarar kilomita 2 a arewa maso gabashin tsohuwar ganuwar birnin, inda har mazauna wurin ke cewa albarusan atilare da rokoki sun yi ta fadawa cikin tsakiyar birnin. To, amma a cewa kungiyar rajin bayan danawar farko da 'yan tawayen suka yi, sai jerin jiragen yaƙi na gwamnati suka yi ta da'ira ma muraren da 'yan tawayen suka je har suka kai lugudan wuta har sau 30. Labaran duniya kenan, kuka saurara. An kammala wani taron ƙasa da ƙasa kan batun zakka a ƙasar Indonesiya da ya samu wakilcin mahalatta daga Najeriya. Wakilinmu Babangida Jibril na da ci gaban rahoton.
Shi dai wannan taro na ƙasa da ƙasa da aka shirya akan zakka a ƙasashen musulmai na duniya, an shirya shi ne da zumar fitar da al'ummar musulmai daga halin da suke ciki na talauci da kuma rashi. To, kasancewar Najeriya ƙasa ce ba ta al'ummar musulmai zalla ba, na tambayi Imam Umar Abdullahi, babban darakta na hukumar kula da addini Islama a jihar ta Naija, koya za a yi a kaddamar da tsarin zakkan a ƙasa irin Najeriya.
Ai, akwai musulmai a Najeriya wanda Allah ya yi mana yawa matukan gaske, zakka dama da musulmi ake magana, kuma shi yasa aka wajabta cewa dole a bayar da shi, ba bisa da lallashi bane, ba bisa a ganin dama bane, tilas ne ka bada wannan. Kuma gwamnatocinmu na arewacin Najeriya, duk abin da za su yi, program da ake akan poverty alleviation suka ce mashi, ko poverty eradication, babu abinda ke ake da tabbas wanda ke yaya talauci, ya kuranya talauci daga al'ummar musulmi kamar zakka. Saboda haka gwamnatocin arewa, muna kiransu, muna shawartansu su taho su gwada wannan, duk mun tattauna waɗannan abubuwa ɗin a wancan ƙasashen, kuma insha Allahu al-karim za mu dawo nan jihohi ma da ba samu zuwa ba, in Allah ya yarda za mu tuntube su mu yi taronmu na ƙasa da ƙasa. Al'amarin zakka na musulmi ne.
Alhaji Tanko Baba Ahmad magatakardan Bargu shine mai baiwa gwamnan jihar Naija shawara akan harkokin addinin Islama, kuma ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro na ƙasar Indonesia.
Zakka tana taimaka ma tattalin ƙasar arziki sosai sosai, idan an sarrafa shi yadda ya kamata. Sarrafa yadda ya kamata, kaga shugaban gurin zai kasance adali, wanda al'umma suka yarda da shi, wanda gwamnati wanda shi zuciyansa ya yadda wannan amana ne aka baka gari ka. Rashin samun haka a gurare yana raunana mutane, ba mutane su biya zakka, saboda sau da yawa wanda zai ai wanda gwamnati ta karba shekara 2-3 da suka ce mai suka yi da shi, ai mu ma bamu ji komai zakka da shi. To, kaga wannan an samu rauni warin. Amma in an samu mutane waɗanda ke kyautatawa, kwatanta hikima da iyaliko amanan su, zakka tana taimakawa sosai.
Babangida Burumbura, Amurka daga Lagos.
Madalla, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Allahu Allah ya tambaya, Allahu Jalla ya tambaya, Najeriya ke ce ya tambaya, Najeriya ke ma ke cin amana, da shehu sai mutu ya bar wasiya, har sa Abubakar sai da ya bar wasiya, sa Awolowo ma ya bar wasiya, da Tarihu ma ya bar wasiya, Janar al-Aqbat ya bar wasiya, Janar Murtala ma ya bar wasiya, ai sun ce su biliyan ku rike amana, kuma sun ce wa kowa ya rike amana, da maririn duniya. Nigeria ke jiga tambaraya Nigeria ke ma kun amana da she mu je mu ta baro siya sa Abubakar sai da baro siya.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Katuna yanda ka sami kudinka ka shawo ya ka sami kudinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Jama'a masu sauraron mu barka da hantsi. Shirin da rashin tayinin Salihu Garba ke farin cikin kawo muku daga nan birnin Washington DC. Da fatan kuna nan cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum. Cikin abubuwan da gwamnatin Buhari ta yi alƙawarin mai da hankali a kai da zumur haɓaka tattalin arzikin Najeriya da kuma inganta rayuwar 'yan ƙasar shi ne haƙan ma'adanai da Allah cikin baiwarsa ya albarkaci ƙasar da su. To sai dai kamar har yanzu ba a mai da hankali yadda ya kamata ba a kan haƙan ma'adanan, saboda tamkar an bar mutane suna aikin ne kara zube. Baccin hakan, al'ummar wuraren da ake haƙo ma'adanan ba sa cin gajiyar arzikin da Allah ya ba su yadda ya kamata, kamar yadda za ku ji a wannan firar da wakilar murar Amurka da ke Jos, Zainab Babaji, ta yi da Yusuf Adamu Gagdi, mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Filato kuma shugaban kwamitin da ke kula da harkokin haƙar ma'adanai. Zainab, fili gare ki.
To kun fara gudanar da bincike a harkan haƙar ma'adanai, me kuka gano?
Abubuwa da yawa ba su da daɗin faɗa. Mun gano cewa akwai mutane masu aikin harkan ma'adanai a jihar Plateau wadda ba su da takarda da kuma 'yancin su yi aikin wannan abubuwan ma'adanai a jihar mu ta Plateau. Mun gano cewa waɗanda suke da takardu da kuma waɗanda ba su da takardun ma aikin, babu wadda take taimakawa al'umman da ake cire ma'adanan nan a wurarensu. Kuma mun gano cewa kamfanoni manya-manya wadda suka amfani harkan ma'adanai a jihar Plateau kuma suna kai har yanzu, babu abin da suka yi wa al'umman wa'annan wuri ko ma hanyoyi da gwamnati ta gyara. Manya-manyan motocinsu masu ɗiban harkan ma'adanai sun lalata wannan hanyoyi. Karamar hukuma ɗaya muka tafi wadda ta wasa, wanda aikinmu ne mu ziyarci duka kananan hukumomi 13 wanda suke aikin ma'adanai a Plateau. To amma ɗayan da muka tafi kawai abin da muka gano kenan. So tunaninmu shine mun rubutawa babban minista ya ba mu a rubuce su wa'ansu kamfanoni ne suka yi rajista da su wanda aka ba su takardan aikin ma'adanai. Wannan zai ba mu dama za mu iya sanin wa'anne ne suke da haƙƙin aikin ma'adanai a wa'annan wuraren da za mu tafi. To abin da ya dan rike aikinmu kenan. Har yau mun sake rubutawa shi minista tunatarwa wadda bai ce mana komai ba. Za mu ziyarci babban minista na harkan ma'adanai na Najeriya, mu a matsayinmu na gwamnati a jihar Plateau, a matsayinmu na wakilan mutane ana cutar da ƙasarmu, ana cutar da al'ummanmu. Su ne kawai suke da 'yancin faɗa mana wa'ansu kamfanoni ne suke da 'yancin aikin ma'adanai. Idan suka ba mu wannan a rubuce, to za mu yi amfani da doka mu hana wa'anda ya kamata mu hana. Menene ya kamata mutanenmu su amfana da shi daga aikin ma'adanai da ake yi? Ba za mu kuma zuba ido gwamnati tana aiki tana gyaran hanyoyi, masu ɗiban ma'adanai suna lalata hanyoyi ba tare da su ma sun kawo nasu agaji na taimakawa gwamnati da abubuwan da suke cirewa a jihanmu na Plateau ba. Abinda a takaice muka dan fahimta kenan.
Amma kun iya tantance yawan ma'adinan da suke cirewa da kuɗin da su ma suke samu su masu gudanar da aikin ma'adinan?
Wannan dole yana cikin aikinmu, ba karamin aiki ba ne. Ka tantance me suke fitarwa da kuma kuɗaɗen da ake biya akan abin da suke fitarwa. Shi yasa daga ƙarshe dole sai mun san wannan kafin mu san nawa ne gwamnatinmu na jiha take sammani ta karba a matsayin revenue da za a samu a bisa aikin ma'adanai, wanda duk za mu saya mu tantance wannan mu kuma ga abin da ya dace mu yi wa ƙasarmu da jihanmu ta Plateau.
A lokutan baya ko kuma lokacin da kuka fara wannan aiki, al'ummomin gurin nan suna ta korafin rashin gudanar da abin nan, ina ka kwana?
Kaman kamfani ɗaya da muka tafi tana da kamfanin da ta yi a wannan wuri a gimfi na sarrafa ma'adanan da ta cire. amma makaranta ta gina ciki biyu wa wa'annan mutanen gimbi. Wannan ba adalci bane, wanda ba za mu yi saurin fadan me ya kamata mu yi akai ba. Dole ne mu gama zaga sauran kananan hukumomin plateau, mu ga menene ya shafi korafe-korafen mutane na wa'annan yankuna, mu hada da wa'annan na wasai, mu ga me ya kamata mu yi da za mu kare yancin mutanen mu da kuma za mu samu musu amsan masalolin da suke da shi wurin aikin ma'adanan da ake kai.
To amma zuwa inda kuka tsaya binciken ku, shugabannin al'umma da sarakunan gargajiya suna da rawar da za su taka, su me suke yi don ganin cewa an gudanar da ayyuka ma al'ummar su?
Su ma sarakunan gargajiya wasun su ba duka ba suna da masaloli, su suka dada ƙara wannan masalan da ake ciki. Domin zaka ga ana aiki a yankinka, ana bata kasanka, ana bata hanyoyinka, baka da ruwan sha, baka da asibiti, baka da wutan lantarki. Amma ba za ka tambayi wannan kamfanin me yasa kuke lalata mana hanya ba ku gyarawa, domin kai kana samun wani abu da kai da iyalanka suke amfana da shi. Wannan bai ba adalci bane. Za ka ga kafin ma a baka dama kai aikin ma'adanai a wani wuri, sai ka sarki ya sa hannu wasu kananan sarakuna masu ba da yankin su a yi harkar ma'adanai, da a zo a ba su 150,000-200,000, kaga sun dauki babban wuri sun bayar, a bata abinda gwamnati ta yi wa al'umma amma ba su ce komai akai. Wannan ma yana ɗaya daga cikin abinda bincikenmu daga karshe duk za mu sayyatar, mu faɗa wa mutane, mu kuma saya, mu amince a majalisa ga masayinmu. Idan kana son ka ci gaba da harkar ma'adanai a jihar mu ta Plateau, ga masayin majalisan dokoki na jihar Plateau, wanda ya bi ya ci gaba da aiki, wanda bai bi ba ya bar Plateau ya je inda zai yi harkar ma'adanai.
To banda sarakunan gargajiya, su ma al'umma ya kamata suna da gudunmawa wanda za su bayar wajen ganin wayannan kamfanoni sun shigo kuma sun gudanar da aiki. Kana ga ta yaya su ma za su samu wayewan kai domin su nemi haƙƙin su daga wurin waɗannan kamfanoni?
A duka inda muka tafi a wasai, sanda muka zauna da matasa da jama'an gari, muka wayar musu da kai akan menene dokan harkan ayyukokin ma'adanai ya zanta akan aikin da za a yi, wanda mutanen wasai sun fahimci wannan. Sauran kananan hukumomi in mun tafi za mu ci gaba da gaya musu menene doka ya faɗa, amma su ma mutane da shugabannin matasa suna da nasu damuwa. Domin zaka samu idan an samu shugabannin matasa ana ba su revenue, ana ba su wani abu a cikin abin da ake fitarwa, sai kaga sun yi shiru abubuwan damuwoyin da ya shafi al'umman gari kuma bai dame su ba, tunda su suna amfana a wurin wa'annan kamfanoni. To mun faɗa wa mutanen gari haƙƙin su, kar a zuba ido wa shugabannin matasa da shugabannin gari su yi abin da suka ga dama. Haƙƙin jama'a ne a gyara musu garin su idan ana cira abubuwan ma'adanai. Haƙƙin mu ne mu gwamnati ko mu majalisa mu faɗa wa gwamnati ta yi abin da ya kamata ya dace domin kare haƙƙin mutane a inda ake cire ma'adanai. So bayan kamfanoni suna da nasu damuwa, sarakuna suna da nasu damuwa, al'umman gari musamman shugabannin matasa suna da nasu damuwa. Yawanci sukan hada kai ne da kamfanoni masu wannan aiki su samu abin da su za su amfana da iyalansu, ba a yi abin da kasa za ta amfana ba.
Yawancin guraren da ake gudanar da aikin haƙar ma'adanai sai kaga an tona ramuka waɗanda yakan zama hatsari masu al'umman gari, yakan zama kuma ya rage musu filin noma, sannan sai kaga kamfanonin ba su yi komai akai ba. Akwai wani matakin da za ku dauka tunda ba ma wuraren da yanzu ake haƙan ma'adanai ba waɗanda ma aka yi a baya?
Gaskiya ne, kaman wasi da muka ziyarci Tonyi a Gimpi, mun fahimci mun ga ramuka, ramin da ba a taba irin ta ba a Plateau, ko ramin kuza da ake gani a Jos bai yi munin ramukan da muka gani a wasai ba. Akwai abin da ake faɗa environmental assessment report, wanda ya kamata duk inda ka tona a matsayinka na mai aikin ma'adanai ka dawo ka rufe wannan wurin, kar ka bari ya zama hasari wa al'umman wa'annan wurare. Babu kamfani ɗaya a inda muka ziyarta a wasai wanda suke wannan aikin da ta yi amfani da environmental assessment report bayan ta tona wannan abu ta rufe. Duk yana cikin abin da za mu sayar da hukunci a kai. Kamfanin da ta yi aiki a kasanmu dole ta dawo ta rufe wa'annan ramuka, kar mutane su yi ta rasa rayukansu bisa ga aikin ma'adanai da aka yi, dokan aikin ma'adanai kenan. Kuma insha Allah za mu tabbatar da an yi abin da ya dace domin ci gaban al'umman jihar Plateau gaba daya.
A ra'ayinka, ta yaya za a gyara? Gwamnati ne, al'umma ne, su sarakunan, ta yaya za a samu fahimtar juna?
Ko ta wani hanya? Na farko, idan muka zo da hukunce-hukuncenmu zai shafi sarakuna. Sarakuna masu sa hannu akan takaddan a yi aikin ma'adanai, za mu kawo wasu conditions wanda dole kamfani mai son ya yi aikin ma'adanai sai ya cika kamin sarki ya sa hannu. Shi karamin sarki kafin ya sa hannu dole babban sarki ya sani, domin kar a yi ta ba da ƙasan al'umma ba tare da an bi ka'idodi ba. Su shugabannin jama'a, shugabannin matasa, za mu zayyanar musu da dokoki wanda ba kawai shugabanni in sun samu revenue ba. Aikin shugabannin inda ake aikin ma'adanai shine su tabbatar da yajejeniyar da aka yi tsakanin kamfanin da take harkar ma'adanai da kuma al'umma ya zama to daidai, an zo an yi hukunci da ya kamata, kuma a bi dokokin da ya kamata, a kuma yi abin da ya kamata a yi wa mutane. Su kuma gwamnati dole mu sa ido. Hanyoyin da ita gwamnati na jiha ta yi dole ta sa ido. Kamfanoni masu bi da ma'adanai su biya revenue na hanya, su biya revenue na gyaran hanya, su kuma biya revenue na cire ma'adanan da aka yi a kasashen yankunoni na jihar Plateau. Wannan revenue mu kuma aikin mu majalisa shine mu tabbatar da ita gwamnati ta yi amfani da shi wurin gyara al'umman da ake cire ma'adanai wurin su, da kuma gyara sauran bangarori na jihar Plateau gaba daya.
Jama'a, nan zamu dakata sai mako mai zai don ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, ne Salo Garba ke cewa ku huta lafiya, sai kuma mun sake saduwa.
Kuɗi a kashe yanzu ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe yanzu ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe yanzu ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe.
To a gaida Salihu Garba, yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da muhimman rahotanni da suka dauki hankalin jaridan Arewacin Najeriya a wannan mako.
Za mu fara shirgin namu ne da jaridar Sunday Post, wacce ta bada labarin ministan cikin gidan Najeriya, General Abdulrahman Dambazo, na cewa rikicin da aka yi fama da shi a Ile Ife kwanakin nan ba shi da alaka da kabilanci. General Dambazo ya bayyana hakan ne a lokacin da ya kai ziyara wurin da aka yi rikicin. Har ila yau jaridar Sunday Post din ta bada labarin shirin da hukumar Alhazan Jihar Kaduna ke yi na daina karɓar tsabar kuɗi daga hannun maniyyata. Jaridar ta ambato hukumar na cewa idan shirin da gwamnatin jihar take yi na daina amfani da tsabar kuɗi ya fara aiki a farkon watan Mayun nan, hukumar Alhazan za ta daina karɓar tsabar kuɗi daga hannun maniyyata. Sai kuma jaridar Vanguard, wacce ta bada labarin gwamnan jihar Bayelsa Sareke Dickson, na shawartar sanata Ahmed Makarfi da ya haƙura ya barwa sanata Alhumadu Sharif jagorancin jam'iyyar PDP. Ya bayyana cewa jigajigan jam'iyyar PDP sun share hanyar sakan mu Alhumadu Sharif ragamar shugabancin jam'iyyar. Amma jaridar This Day labari ta bayar ta kun tsaka tsakanin sanata Shehu Sani da gwamnan jihar Kaduna Nasiru Erufa'i, inda ta ambaci sanata Shehu Sani na kira ga jam'iyyar APC da lalle a hukunta Nasiru Erufa'i dangane da wani sako da ya aika wa shugaba Buhari wadda aka kwarmata yana sukan lamarin wasu na hannun daman shugaban kasar. Sanata Shehu Sani a cewar jaridar ya ce Erufa'i ya nuna rashin da'a, kamar yadda shi ma aka zarge shi lokacin da ya kushe salon mulkin gwamnatin. Ga jaridar Leadership da ta bada labarin ministan labarun Najeriya Alhaji Laya Muhammad, na jaddada cewa gwamnati za ta bada tukuici mai tsoka ga duk waɗanda suka tona asirin barayin gwamnati. Kazalika jaridar Leadership din ta bada labarin wani ɗan uwan tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan, wato Chief Richard, na ƙaryata ikirarin da shugaba Jonathan ya yi na cewa jam'iyyar PDP za ta lashe shugaban ƙasa a 2019. Chief Richard ya ce shugaba Buhari ne zai sake lashe zaben saboda zai tona asirin PDP da duka barnar da ta yi a cikin shekaru 6 da shugaba Jonathan ya yi yana mulki, kuma al'umar yankin Niger Delta za su fito kwansu da kwarkwatarsu su zaɓi Buharin. Sai labarin wani likita da ya kashe kansa, wadda jaridar Point ta rawaito, Jarida ta ce likitan ya buƙaci direbansa ya tsaya a tsakiyar gadar Tonmel Landbridge, inda ya fito daga motarsa ya daka tsalle ya fada teku. Bari mu kammala da jaridar The Sun, wacce ta bada labarin lambar yabo da aka ba wa muƙaddashin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu, bayan majalisar dattawan Najeriya ta yi watsi da buƙatar shugaba Buhari domin a tabbatar masa da muƙaminsa. Jaridar Leadership ce ta ba wa Ibrahim Magu lambar yabon tagwarzan shekara, wadda nan take ya sadaukar da lambar yabon ga baki ɗaya talakawan Najeriya saboda ƙwarin gwiwar da suke bashi wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Sale Shehu Ashaka, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
To sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum muryar Amurka. Daga Alhaji Manu dan uwa mai Allah na garin Jiga. Ina kira da sanatocin Najeriya. Ku sani ya kawo da cincinta kuyi na Ramon da kwarin malan da jan malan yan uwa suna hauka cewa babu gaira babu dalili. To an san masu kawo kayan nan, don haka ku yi nazari, yan uwan ku na hauka cewa suna samun cuta ta farfaɗiya da lalacewa. Ku yi ƙoƙari ku sa duka duk wanda aka kama a yi mai hukunci. Yanzu kun gani jar duk wanda aka kama da Ramon ko dan wani za a daure wani shekara ɗaya, wani biyu, wani uku, wani hudu, wani biyar, kaga sun zama zaman lahiya. Don Allah ku jiji abin da yake cikin daga al'umma daga dan uwa mai Allah.
Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo muryar Amurka, mai magana Malam Rilwanu Sa'idu Gairi a jihar Zamfara, Najeriya. Hakika rashin amincewa da Magu a matsayin shugaban hukumar ELCC na dindindin da mambobin majalisar dattawan Najeriya suka yi a karo na biyu da shugaban kasa Muhammadu Buhari ke aikawa da sunan na Magu ga majalisar ta dattawan Najeriya bai zo mana da mamaki ba, ganin yadda Magun ke aikinsa ba sani ba sabo. Daga ƙarshe muke fatan Allah ya sa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi duk mai yiwuwa wajen tabbatar da Magun a matsayin shugaban na EFCC na dindindin. Allah ya sa haka, amin.
Mai magana Badamasu Muhammad Yanya, Abuja, Najeriya. Ina son in bayyana ra'ayina akan 'yan majalisa da ba su baiwa shugaba Muhammadu Buhari goyon baya. Mun fito da sabuwar jam'iyyar APC cancanta. In Allah ya yarda 2019 za mu nemi waɗanda suka cancanta waɗanda za su yi aiki da shugaba Buhari. Su kuma su je gida su zauna. Assalamu alaikum.
Ra'ayoyin ku masu saurare, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice, wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka biyu za su bada shaida a bainar jama'a yau kan ko akwai ƙanshin gaskiya ko a'a game da zargin nan mai sarƙaƙiya wanda ba a tabbatar ba, wanda shugaban Amurka Donald Trump ya yi na cewa tsohon shugaba Barack Obama ya tatsi bayanai a headquarter Trump Tower game da shi Trump ɗin 'yan makonni gabanin zaɓen shugaban ƙasa da aka yi bara. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce da Amurka da China na jin fa nauyi yara ta yi a wuyansu game da batun Koriya ta Arewa, wadda jiya Lahadi ta yi gwajin wani babban makamin roka wanda ta kira sabon haihuwa a ɓangaren makamanta na roka. Jami'ai sun ce wasu 'yan ƙunar baƙin wake su uku sun kai hari a wani ƙauye a arewa maso gabashin Najeriya ranar Asabar, suka kashe mutane hudu tare da raunata wasu kuma takwas.
To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen baki ɗaya, sai kuma can da rana ku je abokan aikinmu da sawa babbin shirye-shirye ciki har da shirin ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf Farande. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Malam Sidi da ya haɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniyanmu na yau Charles Hall Alheri, ke muku fata alheri ko wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.